Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu rarrun mu assalamu alaikum yanzu ma dai surfi lahashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kwanan na jamhuriyar Niger domin neman bakin zaren warware matsalar da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a yankin tafkin Chadi kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafa da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin jawabai daga dattawa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci magajin garin San Juan Puerto Rico a jerin sakonnin Twitter da ya tura yau asabar da safe waɗanda bisa ga dukan alamu martani ne na kushewa yunkurin gwamnatin da ta yi na tallafawa yankin da guguwar Maria ta shafa magajin garin Yuli Cruz ta zargi gwamnatin Trump da kashe mu da sakaci ta kuma roki Trump ya tabbata an samu wanda za a dankawa aikin ceton rayuka shugaban kasar dan jam'iyyar Republican ya fara tura sakonnin nasa na Twitter ne waɗanda daga ciki ya janye waɗansu daga baya da nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat ne ke zuga Cruz. Trump ya kuma kushe wa kamfanin sadarwar CNN da NBC domin yadda suke yayata labarin guguwar wanda ya hakikanta cewa suna yi ne da nufin bata masa suna. Hukumomi a Spain sun fara rurrufe rumfunan zaɓe suna kuma kwashe takardun zaɓe kafin gobe Lahadi da ake shirin gudanar da zaben rufe gardama da ka iya yantar da yankin Catalonia. Gwamnatin Spaniya ta ce ba za a gudanar da zaben neman yancin Catalonia ba gobe Lahadi yayin da gwamnatin lardin ke ci gaba da shirin gudanar da zaben rabe gardaman. Eric Milo, babban jami'in tsaron Spaniya a lardin arewa maso gabashi, ya ce 'yan sanda sun riga sun toshe rabin sama da rumfunan zaɓe 2,300 da za a gudanar da zaben rabe gardaman. Ya ce hukumomin ƙasar sun kuma toshe hanyoyin fasaha da jami'an Catalonia suke shirin amfani da su wajen kirga kuri'u da ya ce zai hana gudanar da zaben. Jami'an Catalonia dai sun ce za su ci gaba da gudanar da zaben duk da matakan da gwamnatin Spaniya ta dauka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatanta da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga Cuba biyo bayan rashin lafiya da jami'an diplomasiyan Amurkan guda 21 suka yi fama da shi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa Amurka za ta ci gaba da hulɗar diplomasiya da Cuba sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diplomasiyarta. Daga ƙarshe Amurka ta buɗe wata damar sadarwa kai tsaye da Koriya ta Arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin Kim Jong-un tana da sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Asabar wanda yake Beijing domin neman haɗin kan China a yunkurin ƙara tirsasawa Koriya ta Arewa lamba. Tillerson ya shaidawa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da jami'an ƙasar China cewa muna kan ƙoƙari saboda haka ku saurara mun nemi hanyar sadarwa da Pyongyang. Ba cikin duhu muke ba, muna da waɗansu kafofi da suke buɗe a Pyongyang. Tillerson ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping domin tattaunawa kan ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa da kuma batun cinikayya yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin kai ziyara China a watan Nuwamba.
Labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. An gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashin hankulan da ake samu tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da Nijar. an dai gudanar da taron ne a birnin Kwanni. Wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako na dauke da karin bayani.
Gudanar da wani zaman taro wanda ya hada makiyaya da hukumomi na bariki da na gargajiya domin tsaida matakan da ya kamata dauka don rigakafin abkuwar wata matsala tsakanin manoma da makiyaya akan iyakokin Niger da makwabtanta, musamman a tarayyar Najeriya, ganin cewa ana gab da irin lokacin ƙarshen damana wanda ake huskanta irin waɗannan matsalolin. Kungiyar da ke kula da bunƙasa kiwo ta ƙasa mai suna Ropen ita ce ta shirya wannan taron. Abinda yasa ni tambayi Malam Ahmadu Halilu mai laƙanin suna taro, shugaban kungiyar ta ƙasa ta Ropen, domin jin dalilan su na shirya wannan taron a irin wannan lokacin.
Kenan duk abin da ya shafi matsaloli na zarga-zarga a sa committee wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazauna karkara, tsakanin hukuma, tsakanin ta da mazauna karkara, da wasu abubuwa duka wannan committee zai mai da hankali. To shine da aka hiddo wannan tsari a ce ya kamata a girka wannan committee, shine Allah da ikon shi wanga zama na yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan committee. Kenan na farko committee za a nuna yanda za a girka shi, suwa ne za su zama mambobin shi, suwa ne za su zama shugabannin shi, ya ne zai aiki, ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane, da wasu masu hannu da shuni duka dai, domin wakilcin wannan committee gwamnan jaha ne shugaban shi.
Kasancewar hukumomin gundumomin birnin Kwanni, Madawa, Keta da magajin nan gari na garuruwa daban-daban da ke kan iyakar Niger Najeriya sun halarci wannan taron. Shi yasa ni tambayi shugaban gundumar Keta Mala Abbas Bawa domin jin irin gudunmuwar su a matsayin su na mahukumta wanda za su iya kawowa domin tabbatar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Na farko dama ce wadda za mu zo mutane su san da dokoki, ke an yi makiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin Niger kaɗai ba, yau an ƙetara ƙasashen duka na CDA na ECOWAS don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su. To shine ma ga wannan taro za ka ga akwai musami mutanen Najeriya da suka zo, sannan kuma mu hukuma duka an kiranyo prefe-prefe mahi yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiyo tsakanin masu kiyo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiyo ke samu bisa kan frontier.
Waɗansu daga cikin waɗanda suka halarci zaman taron: Zainabu Ibrahim ta kungiyar Kalhalde da Abdullahi shugaban kungiya ta ƙasa ta Amfen ta makiyaya sun yi mana ƙarin bayani game da irin gudunmuwar da za su iya kawowa wannan zaman taron.
Wacan muna so mu ba da haɗin kai don saboda ka san mu na ɗiyan mu na suna makiyaya, ɗiyan mu na ƙannan mu na ubannin mu na, kenan mu na tushen su mu ke gani cikin gari, su ko su gano cikin daji su zo su faɗa mu.
Na so mu kawo kwanciyar hankali da zaman tare cikin ƴan juna wanda ya zama to Hassan da Husaina suna makiyaya da manoma.
Taron dai na gudana ne a garin birnin Kwanni a ƙarƙashin jagorancin wakilin gwamnan jihar Tawa Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Maman Bako, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin Tsintsiya da Jimmai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Iyaye mata su suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai, domin galibi su ake kashewa ‘ya’ya da maza. A saboda haka, wakilar sashen Hausa Husaina Muhammad ta samo mana ra'ayin wasu mata akan tarbiyyar yara.
Salamu alaikum, suna na Fati. Dan Allah mu ci gaba da tarbiyyar ‘ya’yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari, a darinja yara a kira su a ba su kuɗi a zo a ɗora musu bom. Dan Allah mu iyayen mata mu kula da ‘ya’yanmu, mu ba su tarbiyya mai kyau, mu san ina suka je, inda wani guri suka je, sun jima ina suka shiga. Dan saboda mutane yanzu sun yi yawa, sun ga yara ‘yan mata haka suna rinjaye su da kuɗi, kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom, a kai su inda ba shi ba, a ce ku je ku shiga kaza gunga taruwa ku je kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kudi gobe an bani bazan iya karba ba bazai iya fada ba zai iya tafiya dan Allah ya uwana mata mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴanmu shiga da fitan su mu kula da su mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna Saratu Samuel mu kula da ƴaƴanmu da kannanmu mata kannanmu maza a yanayin yanda gari abubuwa yake faruwa da dama mu iyaye ya kamata mu dinga kula da ƴaƴanmu shigawan su da fitawan su dan zamanin yanzu wannan wani ba zai sani ba ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen rayuwar su a doki kudi mai yawa a ce kai ka zo ka karba zaka karba gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi din ya ce maka kai gashi wannan kai kaza da shi zaka karba daga bayan wannan kudin nan zai zo ya zama abu daban a zo a doki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko gurin da sojoji suke ka je in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru ko kuma a cikin church ana sujada yaro a doki bom a je a dora mar a ce ka je church da shi ko kuma masallaci ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da ƴaƴanmu sosai safe yaro zai tafi makaranta ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi zai dawo ka lura da time da yaron ka yana zuwa daga makaranta yana tashiwa daga makaranta ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya ya me ya faru yaro na bai zo da wuri ba dan me yasa muna kula da ƴaƴanmu ne ya kamata mu dinga sa ido akan ƴaƴanmu sosai
sulana Hadija Bukar to tarbiyyar ƴan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba saboda me yanan kun aifa yaro kun aifa wuri zai tafi baba zai tafi kaza mama zai tafi kaza a wurin tafiya na bayu ba e kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi ko gidan babanka gidan kakanka da mamanka za ka tafi amma kun bar yaron nan yace zai tafi gidan kawarta ba tafiya gida kawa bane zai tafi wajen bacewa ne baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ci abinci ba yace zai tafi wajen abakwani ba tafiya wajen abakwani bane bacewa ne kai uba man harfi yayi ka tara yaranka a gabanka ku zona ku ci abinci a wuri daya ka ba su tarbiya yaranka ku yi hira da yaranka kai uwa ka tara yaranka sun dawo daga makaranta ka ba su kaya su yi wanke-wanke su yi wanka su yi kwaliya su zauna ka ba su tarbiya amma sun dawo daga makaranta su yi wanka su dauki kaya su dauki jaka za mu je gidan babanmu za mu je gidan kawarmu ba gidan kawa bane bacewa ne amma yaro sai iyawo ko ta ina yaro iyawo ko ta ina wannan ba tarbiya bane akan wannan kowa ya kula da ƴaƴansu
sunana Aisha Mustafa a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce bom ya tashi a unguwa kaza za a ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu taimaka wa sojoji mu mu hada kai da su a kawo karshen wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za zo a dauki yara a sa mata fom kuma ya mace karaman yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu yi da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a unguwanmu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu gashi wani abu fa anan ba mu yi da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunana Lami Yusuf gaskiya wannan babban al'amari ne da yake ya shafi iyali, ya shafi yara, ya shafi iyaye, ya shafi iyali. A gaskiya mun gode wa sojoji abin da suke yi su mallaki Boko Haram a wannan garin. Amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba daɗi. Ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu, inda suke zuwa, abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu. Na ɗaya ka haifi yaro, na biyu kuma ka kula da yaro, ba wai ka bar shi a kan layi a kan titi ba. A yi ƙoƙari a sa su a makaranta, a sa su a na addini, a sa su a na boko, su koyi abun amfana. Idan gobe aka ce musu sai abin da ba kyau, idan sun mallaki hankalin kansu, sun koyi a makaranta, sun koyi kuma hanyar nan Allah, ba za su so su yi abin da bai kamata ba. Amma idan aka bar su suna ta yawo, suna ta halin da ba shi ba, za a yi amfana da su, kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba, gobe kuma su zama mana illa a cikin society. Ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu. Ina kuma roko ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi, a rage yawansu a layi, so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu, illa gare society. Shi ne fatana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Bintu. Tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba ƴaƴanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje, lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba ƴaƴanta tarbiyya, musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana, sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau, ba mara kyau ba. Saboda idan suka fita, in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba, suna fita makaranta, za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba. To amma idan ita ta fara shi tun daga gida, tana gaya musu, tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau, koda wani ya faɗa a waje ba lalle ne su dauka ba, saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikin su. Amma idan ita uwa ba ta yi shi a gida ba, so idan sun fita waje, duk wani abin da wani zai faɗa a waje, za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba, shine maybe hanya mai kyau. So ina kiran iyaye ne da su fara ma ƴaƴansu tarbiyya tun suna ƙanana, ba wai sai sun girma ba. Shi ganye ma dama tun yana ƙarami ake lankwasa shi, ba wai sai ya taso ba. In ya taso kan ai dole in ka lankwasa shi sai dai ya kare. So iyaye ya kamata su sa hankali akan ƴaƴansu tun suna ƙanana, musamman mata.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad da ta taimaka wajen hada wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa, baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan subhanallahi. A huta lafiya.
A gayi da Jummai, yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Yayin da APC rashin katsina ya ce shugaba Buhari ne dan takararsa 2019, gwamna Fayo Shehu ya nuna sha'awar takara a inuwar PDP, duk da jam'iyyar ta ce za ta tura tikitin Arewa. Wasu daga yan majalisar dattawa sun soki sanata Abubakar Bello don tsayawa Nnamdi Kanu ya samu beli. Kazalika shugaban kwamitin labaru sanata Aliyu Sabi ya ce ba a fahimci saraki ba ne kan batun kin ayyana kungiyar Biafra IPOB da cewa ta ta'addanci ce.
Kada wasu su ga kaman bayanin shugaban majalisa kaman ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya. Babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya.
Dan majalisa babba Kaita ya ce gwamnati tana kan hanya.
Duk mai tunani ko mai kishin Najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a samu zaman lafiya.
Yayin da Najeriya ke cika shekaru 57 da samun ƴanci ƙarshen makon nan, gwamnatin ta ba da hutu a Litinin. Muhammad Gira na hukumar Alazai ya ce wasu alhazan kan wuce ka'idar jakar hannu da cusa kaya marasa amfani.
Tarkace ne robobin da aka ci abinci ya kamata a zubar, sabil da ake rabawa a nan Musdalifa da Arafa. The Voice of America,
VOA. Haka dai, yanzu kuma bari mu kada zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Malam Zubair Jibrin Mai Gwari na biyu, da Rabara Muhammad Dan Amariya da ke headquarter Ekwa a Jos. Ga dai mai martaba sarkin birnin Gwari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mutanen arewa. Kamar yadda muka sani, Allah ya yi mana zaɓi, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, canji ne na Allah. To muna gode masa, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mun kuma mai haƙuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Shugabanci na Allah ne, kuma in ya ga dama yana iya ba wasu kuma. Muna kira ga shugabanni duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'umma mu musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni da na zo kan wannan irin aiki, na faɗa Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi, wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane ƙaruwa suke, kuma suna buƙatar gidaje, suna buƙatar gonaki. To muna so su sani har yanzu maganar nan tana nan yadda take. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satan shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ba su tsoron Allah. Allah ya sa su yi adalci gare mu. Allah ya musu jagoranci. Ba shi ne ƙarshe ba, Allah zai ƙara ba su in yana so. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum.
Shi ma Rabaran Dan Amarya ya ce girmama juna babban ginshiki ne na zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci ina so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin Zabura ta 24 daga aya 1 da 2, inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, don haka na ce ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu, wato Najeriya. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su, Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare, sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan Adam, halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai, ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na faɗi, ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka kafin mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkanku abu guda ne. Ka girmama mai harshen, ka girmama harshen, ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa, abin da ya dace kenan ka girmama kowanne irin mutum ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta ƴaƴan wadansu me dan fadi anan idan ƴaƴanka suna makaranta sai kuma ga dan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta babu kudin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kudin da zaka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce musu ga wannan kudi ku je ku kai yaro makaranta yayi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kudin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne dan kare ko yarka zaka kai asibiti hakkinka ne ka bada taimako iya da wannan matasa wani lokaci abinda za a yi hakuri a yafi matashi ya ce ban yarda ba a je ai wacce za a yi a'a kar a je ai wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri ka ga dan uwanka matashi haka ware Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyarka idan wani zai na so ya amfani da kai matashi kai ku zo kai mu maganin wani ce a'a kaje ka nemi wani din ku sulhunta ku daidaita
jalla allazi wahidu
kana ka kama mana
ahadun guda sau madu
kai ku ka kai ya ke mana
rabbana majidi ya ilahuna ahadun
Nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Gaban kwamitin riko da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta kafa akan hukumar kwallon kafar kasar Saliyo Musa Biliti ya ce yana da yakinin cewa ba da jimawa ba al'amura za su daidaita a kasar ta Saliyo. Biliti wanda kuma wakili ne a kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafar Afrika wato CAF kuma shugaban hukumar kwallon kasar Liberia ya sami nasarar hada kan bangarorin da ke adawa da juna a hukumar ta Saliyo domin amincewa da tsarin samar da zaman lafiya a lokacin wata ziyara ta kwanaki biyu da ya kai a kasar ta Saliyo. A kasar Jamus kuwa dan wasan gaba na Borussia Dortmund Shinji Kagawa ya kafa sabon tarihin kasancewa dan kasar Japan da ya fi kowa zura kwallaye a gasar Bundesliga ta kasar Jamus din bayan da a yau ya zura kwallon da ta baiwa kungiyarsa ta Dortmund nasara akan Augsburg da ci 2-1. Wannan nasarar da ta baiwa Dortmund din damar kara tazara a saman teburin gasar ta Bundesliga da maki 5 inda yanzu haka take ta 1 da maki 19 da ta samu a cikin wasanni 7. Hoffenheim da ke binta a matsayin ta biyu a tebur za ta fafata wasan ta ne gobe Lahadi a gidan Freiburg yayin da ta uku wato Bayern Munich za ta fafata da Hertha Berlin. A kasar Spain kungiyar Sevilla ta daga zuwa matakin ta biyu a teburin gasar La Liga bayan da ta doke Malaga da ci 2 da nema. Wannan shine karo na 6 da Malaga din take shan kashi a cikin wasanni 7, lamarin da ke kara kusanta mai horar da ƴan wasan kungiyar Michel da rasa aikin sa. Mai horar da ƴan wasan Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya bayyana bukatar sa na kasancewa kocin kasar Spain a nan gaba. Guardiola wanda tsohon dan wasan kasar ta Spain ne yana cikin kakar wasannin sa ta biyu da City bayan zama da kuma samun nasarori a Barcelona da Bayern Munich. Duk da yake Guardiola dan shekaru 46 bai bayyana kudirin barin City ba a yanzu to amma ya tabbatar da kudirin sa na gwada basirar sa a matakin kasa da kasa. A Ingila din kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta koma darewa saman teburin gasar Premier a yau bayan da ta lallasa Crystal Palace da ci 4 da nema. To sai dai hawa teburin na United ya kasance na dan lokaci domin ku a wani karon battar karfe Manchester City ta doke zakarun gasar wato Chelsea da ci 1 da nema inda City din ta sake haiwa saman teburin gasar da yammacin nan. To amma fa City da United din duk yawan makin su daya illa dai yawan kwallaye ne ya bambanta su. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
A gaida Murtala. Masu sauraron mu da wannan ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumi da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.